This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lahiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 18 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Hawa sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyarar aiki kasar Saudiya. Kafar watsa labaran Lebanon ta ruwaito cewa an kashe wata mata sannan wasu mutane da dama sun yi rauni a jiya a ranar Litinin. Sannan shugabannin yankin Tigray na kasar Habasha sun yi kiran da a yi cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a Pretoria wadda ta kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin gwamnatin tarayyar Habasha da 'yan tawayen Tigray a 2022.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa biyo bayan wani hadarin jiragen yakin Najeriya da suka kai kan wasu wato wani hari da yan ta'adda da ya shafi wasu bayan Allah fararen hula a jihar Katsina a rundunar mayakan saman ta fara binciken ainihin abin da ya faru.
Ya kamata a ce ayyukan tsaro suna ba wa mutane kwanciyar hankali, kariya daga dukiyarsu da rayukansu.
Muna kuma tafi da tattaunawa da jagorar kungiyoyin mata na tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai a Nijar, Haji Arabi Jibo Magaji, dangane da soma-soman koma mulkin farar hula a Nijar ɗin yadda ta gudanar da babban taron ƙasa.
Da harko dai wanga gamuwar da aka yi babu wanda zai ce bai kamata a gamatin da abu ne da 'yan ƙasa sun jima suna tsimi.
Za a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya, inda a yau shirin zai tattauna batun ɗage babban taron karatun Alkur'ani mai girma da aka shirya yi a Abuja babban birnin Najeriya.
Ai farko ba cewa aka yi ma an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin ƙasa, duk ba wannan ba, duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abin.
To amma yanzu sai a gyara zama a sauraron kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya kai ziyarar aiki kasar Saudiya jiya Litinin domin tattaunawar sulhu akan rikicin Isra'ila da Hamas da kuma batun makomar zirin Gaza bayan an daina yakin. Sabon babban jami'in diplomasiyyar Amurkan ya gana da yariman Saudiya Muhammad bin Salman da ministan ma'aikatar wajen kasar Faisal bin Farhan. Gabanin tattaunawar tasu ana kyautata zaton cewa tattaunawar tattaunawar da za su yi zai karkata akan furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa zai maida Falastinawa miliyan 2.3 da ke Gaza wasu ƙasashe da ke makwabtaka da su, sannan Amurka za ta sake tsara yankin da ke gabar teku Mediterranean sannan ya zama mallakinta. Ƙasashen Larabawa da ita kanta Saudiya sun ki amincewa da wannan shirin na Trump, sannan sun ci gaba da ba da goyon baya ga kafa ƙasar Falastinu mai cin gashin kanta wanda ya hada da Gaza baya ga kasar Isra'ila. Kafar watsa labaran Lebanon ta ruwaito cewa an kashe wata mata sannan wasu mutane da dama kuma sun ji rauni jiya wato ranar Lahadi, yayin da dakarun Isra'ila suka bude wuta wa wani rukunin mutane da ke yunkurin komawa ƙauyensu Haula da ke kudu maso gabashin Lebanon. Nan take sojojin Isra'ila ba su fitar da wani bayani a game da lamarin ba, wanda ya faru wuni biyu gabanin wa'adin yarjejeniyar tsagaita wutar da ta yi sanadin dakatar da rikicin bayan nan tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara. Ƙarshen watan Janairu ne ya kasance ainihin wa'adin yarjejeniyar, amma Isra'ila da Lebanon sun amince su tsagaita wa'adin, wato su tsawaita wa'adin zuwa ranar 18 ga watan Fabrairu, sa'o'i kafin su amince da tsawaita wa'adin a ranar 27 ga watan Janairu. Ɗaruruwan mutane ne masu zanga-zanga a suka yi yunkurin shiga ƙauyen wato ƙauyukan da har yanzu dakarun Isra'ila suke zama a cikin su, inda suka buƙace su janye sannan wato dakarun Isra'ila suka bude wuta a wurare daban-daban tare da kashe sama da mutane 20. Har yanzu babu wani tabbaci ko Isra'ila za ta janye gaba daya daga yankin yau Talata. Shugabannin yankin Tigray na kasar Habasha sun yi kiran da a yi cikakkiyar aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a Pretoria, wadda ta kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin gwamnatin tarayyar Habasha da 'yan tawayen Tigray a 2022 a taron tarayyar Afirka da aka yi a ƙarshen mako a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, inda kungiyar ta fitar da wani rahoto game da yarjejeniyar manyan shugabannin Tigray biyu waɗanda suka kamu wato waɗanda kuma suka kasance abokan gaba a siyasance. Sun yi kira ga tarayyar Afirka AU da ta sa ido kan batun aiwatar da yarjejeniyar da AU ta taimaka a kacinma, wadda aka kammala a watan Nuwamban 2022, ta tanadi kawo ƙarshen tashin hankali da mayar da mutanen da aka raba su da muhallansu, kwance ɗamarar ci gaba da ayyukan jin kai da kuma maido da harkokin jama'a kamar yadda suke a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga wakilin Hassan Maina Kaina a Abujan, Najeriya, inda ya shaida mana yadda biyu bayan wani harin da jiragen yakin Najeriya suka kai kan wasu 'yan ta'adda da ya shafi wasu bayan Allah fararen hula a jihar Katsina. Rundunar mayakan saman ta fara binciken ainihin abin da ya faru.
Babban hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Hassan Bala Abubakar, ya bada umarnin gudanar da cikakken bincike dangane da mutuwar wasu fararen hula guda 6 a jihar Katsina, bayan da wani jirgin yakin sojin saman Najeriya ya kai farmaki akan wasu gungun 'yan bindiga daɗi. In za a iya tunawa dai, mutanen ƙauyen Yanni da ke gundumar Zakka a ƙaramar hukumar Safana ta jihar Katsina sun ce biyo bayan wani farmakin jirgin yakin Najeriya sun yi asarar mutane 6, yara 3, wani mutum guda, sai kuma mata guda 2. Da take bada nata bahasin, hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce a wannan rana 15 ga watan Fabrairun wannan shekara ta samu kiran kai ɗauki na gaggawa, yayin da 'yan bindiga daɗi suka kai samame a wannan yanki, inda suka kashe 'yan sanda guda 2 da 'yan sa kai guda 4, kana 'yan bindigar suka ɓoye a tsaunin da ke kusa da ƙauyen na Yanni. Isan jirgin yakin ke da wuya ya auna 'yan bindigar kuma ya yi rugurgu da su. A wata sanarwa da ya aiko mana, kakakin sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olusola Akinboyewa ya ce bayanan da suka bullo daga bisani kuma da ke nuna farmakin ya rutsa da wasu fararen hula abu ne da ke tayar da hankali, kuma rundunar sojin saman Najeriya na ɗaukar wannan batu da matukar muhimmancin gaske, sannan za ta yi binciken menene ma abin da ya faru. Mayakan saman Najeriya sun ce wannan batu abu ne mai taba zuciya, amma yana da kyau a bar shi a matsayin zargi tukunna har sai an gudanar da bincike. Tuni dai kungiyar Amnesty International ta fidda sanarwa kan wannan al'amari da ya faru a jihar Katsina. Shugaban kungiyar a Najeriya, Malam Isa Sanusi, ya mun karin bayani.
Ya kamata a ce ayyukan tsaro suna ba wa mutane kwanciyar hankali da ƙara ba su kulawa da kariya daga dukiyarsu da rayukansu. To amma idan har aikin tsaro ya koma kullun sai ya hada da rasa rayukan fararen hula, to wannan ya zama bala'i kuma ya zama masifa da ya kamata gwamnati ta duba.
Cikin dai shekaru 4 da suka gabata, farmakin sojojin saman Najeriya ya shafi fararen hula har sau 12 a jihohin Nasarawa, Borno, Yobe, Zamfara, Sokoto, Katsina da Kaduna. To shin wai me ke faruwa ne? Rashin kwarewa ne a fannin aikin ko kuma menene? Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya, tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya.
Ba wanda zai so domin ya je ya kare al'umansa da jama'ansa sannan kuma ya juya ya kashe su. Wannan ba daidai bane, kuma mutane masu daina wannan tunani. Ba abun daɗi bane kwarai da gaske, abun bakin ciki ne. Wannan ba zai zamanto su dakarun sojojin sama ya zamanto ba rashin kwarewa bane. Suna da kwarewa kwarai da gaske, suna da training. Sannan kuma abinda nake so mutane su gane a kai zuciya nesa, tunda shi shugaban rundunar sojojin sama ya Marshal Hassan ya sa a yi bincike, saboda haka mutane a kai zuciya nesa a jira.
Bincike dai koma menene a cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Win Commander Musa Isa Salman. To yana da kyau ake sanar da jama'a abin da aka binciko yayin da duk irin haka ta faru.
Kirana ga su hukumomin rundunar mayakan sama shine cewa sanda irin wannan abin ya faru, idan aka yi binciken a dinga gaya ma jama'a menene aka bankadu, me aka samu, wane ne ke da laifi, kuma wane irin hukunci aka dauka akan waɗanda ke aka samu da laifi.
A baya dai Najeriya ta fuskanci matsalar samun makamai domin manyan kasashen duniya a wancan lokaci suna kin saidawa Najeriya kayan yaki bisa tuhumarta da batun kare haƙƙin bil'adama da kuma ire-iren wannan harhare da ake kaiwa da galibi jami'ai ke cewa na kuskure ne. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla an gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton masu sauri, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric jiya Litinin ya ce har yanzu Sudan tana cikin wani yanayin jinkai mai matukar tada hankali. Rabin al'ummar kasar suna fuskantar tsananin karancin abinci sanadiyar yakin basasar da ake yi a kasar. Dujarric ya gana da manema labarai a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda ya ce mun damu matuƙa musamman a game da irin tasirin da tashin hankali ya yi kan rayuwar fararen hula, wato fararen hulan da ke ciki da kewayen sansanin 'yan gudun hijirar Zamzam da ke Alfashar, babban birnin arewacin Darfur. Bayan ta'azzarar tashin hankalin da aka samu a Zamzam cikin makon da ya gabata, kimanin mutane 5,500 ne suka rasa matsugunansu, sannan suka nemi mafaka a yankin Shamal Jabal Marraha tsakanin wato da ke tsakiyar Darfur. Zamzam ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da suke fama da fari mararan, inji Dujarric. Adadin sabbin mutanen da suka rasa mahallinsu a Shamal Jabal Marra a halin yanzu ya zarta 120,000 bisa bayanan hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido akan al'amuran ƙaura. Akalla mutum 9 ne suka mutu a sanadiyar wani yanayi mai tsanani da ake fama da shi a Amurka, wanda ya hada da mutane 8 a jihar Kentucky shekaran jiya Lahadi. Gwamna Andy Beshear ya ce an ceto ɗaruruwan mutane daga ambaliyar ruwan da ta auku Bagatatan. Beshear ya ce da dama daga cikin mutanen da suka mutu 'yan jiharsa ne, ciki har da wata uwa da ɗanta mai shekaru 7 waɗanda suka mutu bayan da motarsu ta matsale cikin ruwa. Ya yi wa mazauna wurin gargaɗi su kiyaye kan tituna, sannan sauran sassan Amurka su ma suna fama da matsanancin yanayin hunturu.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanan nan ne hukumomi a jamhuriyar Nijar suka fara gudanar da wani babban taron kasa a wani abu da ake kallo da sumasumin mai da kasar ga tubar mulkin demokaradiyya. Akan haka ne na tattauna da mai fafutuka kuma shugaba ta wata kungiyar haɗin kan ƙungiyoyin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a Nijar, Haji Arabi Ajibu Magaji, kan yadda mata 'yan gwagwarmaya da 'yan siyasa ke kallon wannan taro da shirin rawar da matan za su taka nan gaba a fagen siyasar kasar.
Da farko dai wanga gamuwa da ake aka yi babu wanda zai ce bai kamata a gamatin da abu ne da 'yan kasa sun jima suna tsime, suna jira a ce an wannan gamuwa da za ta sa a fara a sai inda aka nuha kuma. Tunda an kwan biyu duka tigirin tunda aka yi juyin mulki kowa bai san ba ina ne za a ce. Ana gani dai a ce yau gobe har dai yanzu dai kwantuka shi yanzu dai da haƙuri ya kawo an aka fara wannan taron wanda zai sa kasanmu a fuddo maganganu duka a fuddo tsari na mulkin ƙasa nan da shekaru na gaba. To zancen mata ni a waje na a cikin kuma gani na abu ne mai ci mana tuwa a ƙwarya. maganin mata a Niger.
Na'am.
Yanzu tana ba ai zance abinda ni dai nake tsime da wannan taron. Ya zama to in aka kare zancen mata a bashi muhimmanci tunda kowa ya san ratin da ake siyasa kuma ba ma ba ratin da ake siyasa a yanzu ma cikin wanga bayan an yi juyin mulki da ala cikin mulkin soji. Mata sun ba da sun yi rawa sosai an gani kowa ya sani. Sun ba da haɗin kai sun guta sun tsaya sun kulle zane su sun yi aiki da yawa. Sun guda ma magabatan mu suna tsaye bayan su. To yanzu kenan ni abinda nake jira wannan taron ya hudu a ba mace guri mai muhimmanci. Tunda ban san ba kun kuna tune da aka da soja suka zo su ministry na mata.
Na'am.
Soki shi aka yi. Aka soki shi da ana ta za a sake har yau ba a sake kusan shekara biyu yanzu. Mata ba su da ministry. Kenan ina fatan yanzu abinda za a yi a wannan kwana biyar kin. Ko da wani a waje na kwana biyar yayi kadan a zancen Niger. Amma dai ya kamata aka ida mata a samu magana mai muhimmanci za a yi akan zancen mata. Akwai wani zancen kota da wani duka banda daga baya in aka diba ba a kula mishi sai a ce mata gashi suna da kaso kaza in an ba su kasan ba ba wani ba magana kirki gare su ba ba wurin shuraren su ba yake kamar an mai da mata su ne in sun aka zo in ana siyasa su zo su yi waƙe-waƙe su kyara ma maza abinci tsawani kuma a gani na ba shi bane aikin mata kuma ina so wanga tunda shi ne aiki na ni zancen security
na'am
a ba mata shi ma gurin su
fannin samar da tsaro kenan
fannin tsaro shi ma mata a ba su guri sosai kamar wanga kandawa ga ta tambaya resolution din nan 25 presidency da ta ce mata a ba su muhimmanci a cikin harkar tsaro ya kamata a ba ta himmanci tunda an yi plan d'action ya mutu aka kare yanzu ya mutu ba ai ba komai kenan ina fatan wanga taron a huto da zance wanda ya zama to mata an ba su gurin su kuma a ce su zo su yi taka rawa ba rawa ba wanda za a zo a yi rawa a wasa a bar mu rawa wanda in muka kwadi za a shurare mu ni shine nake tamani nake tsine da wanga taron kin ga yanzu sai a ce yanzu an ba mace minister me minister ba na aiki ba take kudin shekara aika ce kenan ya kamata a ba su minister ko a ba su masa a ba su guri na kirki ba gurin yin za a yi wasa ba a koma gida a zamana
kina ganin kasar ta shirya ga koma ta
demokradiyya ba kasa take shirya ba ba kasa ba su shirya mutanen da suke cikin ta sai kuma ta shirya
to a ce kun shirya kenan hajiya
ani a gani na mutane sun shirya wasu sun shirya zuwa su shirya ba
hajiya rabi ajibu magaji kenan a hirarmu da ita ta wayar tarho sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin karshen tattaunawar yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ba shi an dakatar da babban shirin na gudanar da babban taron makaranta alkurani a Abuja me yasa
na tambaye Bala Isa Anya ba yawan sukar taron da wasu ke yi bane yasa daukar matakin
saka mai wuya
musabaka za a iya yi a matsayin halal ta halatta a yi musabaka to lalle wannan ma conference ya halatta a yi shi domin Qur'ani za a karanta a can nan ma Al-Qur'ani za a karanta
ai farko ba cewa aka yi ma an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin kasa duk ba wannan ba duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abin su zo su yi da irin nasu to Qur'ani akwai gargajiya ne a cikin sa
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku rahoto game da dalilan da suka sa aka janye wannan ko kuma aka dakatar da wannan shiri na gudanar da wannan taro na mahalarta da makaranta Al-Qur'ani mai tsarki wanda ya kamata a ce Asabar din nan mai zuwa aka yi shi ko kuma za a yi shi Abuja. Sai dai dakatar da taron bai sa aka daina samun sabanin ra'ayoyin mutane game da shi ba.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Sani. Ina mai murna da alfaharin taron Al-Qur'ani mai girma wanda za a yi ne domin a tara ƴan uwa mahaddata Al-Qur'ani domin samun ci gaba da haɗin kai da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka.
Sunana Dr. Kabiru Dalladi Lawanti, malami a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Taro ne wanda yake bayar da asali addini ba wanda zai kawo maka shi addinanci. In malaman izala za su zo su yi taro irin wannan to banga dalilin da yasa za su ringa aidin cewa maulidi haramun ne maulidi kafirci ne maulidi bid'a ne da sauransu ba duk malamin da ya biya wajen siyasar Najeriya ina tabbatar maka zai zubar da mutuncin kansa
yanzu yanzu dai duniya ta ji cewa an dakatar da wannan shiri na kawo dubban mahaddata ko kuma makaranta Al-Qur'ani mai tsarki a cikin babban filin wasan Najeriya dake Abuja kuma yanzu ba ba da wata sabon ranar lokacin da za a yi shi ba To shine wakilinmu na ci Abuja Nasiru Adamale Kai ya kutsa cikin sakatariyar wannan taro din ya tambayi shugabanta.
Bala Isa Anya, ba yawan sukar taron da wasu ke yi bane yasa daukar matakin?
Ba sukan mai suka, sukan ba zai hana mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar ba. Illa ma sukan yana ya zaburar da mu ne don mu samu kyakkyawan shiri. Amma ba suka bane ya sa mu muka dakatar da wannan. Don mai suka ma bai san manufar abin ba. Inda ya sani ya ba zai sukan ba.
Tuwa ga Sheikh Nasiru, to har yanzu dai shi Nasiru ne za mu bar wa ragamadin domin zai ci gaba da kawo mana kashi na biyu na muhawarar da ya shirya tsakanin manyan kusoshin wannan kungiya ta Izala, ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke shirya wannan taro ɗin, wato wanda za su tattauna kan wannan ko kuma za su yi muhawara kan wannan taro. Ina muku maganar Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, sakataren kungiyar malaman Izala, da kuma Malam Ibrahim Duguri, shugaban majalisar malaman Izala ɗin a can Abuja. Za su taɓa abubuwa da dama a cikin wannan muhawara ta biyu da za su kawo mana a yau, ɗaya daga cikinsu shi ne cewa shin a Najeriya ne aka taɓa irin wannan kawai?
Wannan kalma al-mu'tamar ko convention abu ne wanda an kasance ana yin shi a sauran ƙasashen musulmi na duniya. Misali, al-mu'tamar ad-duwali as-sani wanda aka yi na ainihin tatawir dirasat al-qur'aniyya wanda aka yi shi ranar 1 ga watan 3 2015 ɗaya ne daga cikin tarurruka da aka yi don al-qur'ani. An yi al-mu'tamar al-qur'ani as-sadis shi ma wanda aka yi shi a Gaza, shi ma mu'tamar ne na al-qur'ani. An yi Saj International Conference on Qur'an and Sunnah. Duka wannan ina son in kawo cewa mu'tamar taro ne da ake yi domin al-Qur'ani. Wala Allah mu nan ne ba a taba yi ba, amma an yi nisa ana yin sa a duniya kasashe daban-daban suna gabatar da ainihin wannan mu'tamar na ainihin al-Qur'ani. Don haka karatu a taro a karanta al-Qur'ani ko taruwan mahaddata al-Qur'ani don karanta al-Qur'ani kamar yadda ake yi a musabaka. To in dai musabaka za a iya yi a matsayin halal, ta halatta a yi musabaka, to lalle wannan ma conference ya halatta a yi shi domin Qur'ani za a karanta a can, nan ma al-Qur'ani za a karanta.
Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, wato na lura kana so ka ce watakila bakon abu ne a Najeriya shi yasa wasu suke cewa ba daidai ba ne. Malam Ibrahim Duguri, ina zuwa bari za mu dawo yi wannan magana. Malam Ibrahim Duguri, duba mana na ji kana magana a kan sunan shin ambatarsa da farko da aka yi na festival, wato wani babban buki kafin a dawo a kira shi convention, shine yana daga dalilan da yasa kuke kin jinin wannan taro ko kuma akwai wani ƙarin dalili ne?
Ma'an Nasiru, ni gaskiya shi ƙanina ko ɗan uwana ko abokina Malam Ibrahim Kaduna ya ban mamaki. Sanina da shi wanda yake ba wa sunna kariya, amma yazo yana wasu maganganu wanda yake kamar ba shi bane da aka san shi din nan, abin da ban mamaki. Ina so cikin tambayoyin da na yi masa, ya kawo mu'tamar da kalmar larabci shine convention, sannan kuma ai akwai maharjan wanda na yi mishi tambaya akai, duk waɗannan suna iya amsawa. Sannan idan Malam Ibrahim ya ce wai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je wa'azi irin wa'azin ƙasa wanda ake ja masa baki ko aya yana fassarawa ba, to sai in ce a matsayin shi na almajirin ilimi, to ina ji bai kamata wannan kalma ta fito a bakinsa ba. Sannan kuma ba za ka kwatanta wannan abun da ake yi da musabaka da ake ba. Shi ya sani hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa mu ladabtar da ko mu karantar da ɗiyanmu wato ainihin littafin Allah baya ga sauran abubuwan da aka ce mu karantar da su sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ahalin gidansa da kuma karatun Alkur'ani. To shi wannan in dai za mu gaya wa kanmu gaskiya, ai farko ba cewa aka yi ma batun an kwatanta shi da musabaka ko an kwatanta shi da ainihin wa'azin ƙasa, duk ba wannan ba, duk waɗannan wasu hujjoji ne da ake nema a bashi kariya a wanke abin. Amma ai bayanin da aka yi shi ne za a kira masu karatun Yarbawa su zo su yi da irin gargajiyarsu, masu karatun gargajiya na Warshu su zo su yi da irin nasu. To Qur'ani akwai gargajiya ne a cikinsa? Idan yana batun convention da aka yi ina zuwa, idan yana batun conventions da aka yi a su Gaza har yake ba da abin nan tarih na waɗannan lokuta, to ba haka aka yi ba. Ya je sake bincike da kyau. Abin da aka yi tarurruka ne waɗanda ake zuwa a tattauna ba ma karatun Qur'ani ba, a dauko bayanai, misali wani irin ci gaba ake yi a lardi kaza ko a ƙasa kaza ko a yanki kaza. Duk waɗannan abubuwan da yake faɗi, ni na yi shekara 8 bana Najeriya, ina ƙasashen Larabawa dangane da abin da shafi duk irin waɗannan abubuwa. Kuma ina tabbatar maka ba zai zamo hujja ba gare mu abin da ake yi ko a Saudi Arabia ne, wanda ni dai ina kan bakana a kamun aya, a kamun hadisi, a kamun wani abu wanda yake na magabata wanda ya kama da wannan.
Halim, Halim, Sheikh Ibrahim Duguri, bari mu katse ka, za mu koma waje mu domin muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna. Malam Ibrahim Aliyu Kaduna, shi Ibrahim Duguri ya ce kama ba shi mamaki yadda ya san ka mai kare sunna. Amma duk da dai bai ce ma dan bid'a ba, watakila ka yi sa'a, me za ka ce mata?
To abin da zan ce, ni ma babban yayana ya bani mamaki kwarin gaske da aka wayi gari yana iya yadda da musabaka, kamar yadda ne misali taron karatun Alkur'ani na musabaka, amma kuma baya iya yadda da taron mu'tamar. Ta kenan zai iya yadda da su taron wa'azin ƙasa da ire-irensu, wanda da zai kawo mun ayar da ta ce ya yi wa'azin ƙasa da sigar da ake yi, ko ya yi musabaka da sigar da ake yi, ko ya kawo mun hadisi, zan so haka ni ma. Sannan abinda nake so mu rakkaza a kai, shin me ake so a gabatar a wajen wannan mu'tamar? Wannan shine ya kamata ya zama abin magana. Me ake so a yi? An yi maganan cewa za a zo a yi karatun Alkur'ani da masu yi da ruwayawar shu da sauran ruwayu, a haɗo kan makaranta Alkur'ani domin a haɗu a san juna, a yi zumunci, sannan kuma a ci gaba da gudanar da al'amura na karatun Alkur'ani. Haɗuwa da masu Kur'anin bai taɓa zama laifi ba, in dai za ka iya taro mutane su saurare ka kai musu wa'azin ƙasa, to haka za ka iya taro su don harka Alkur'ani domin duk abu daidai. Sannan wannan convention da ake magana ko conference, mutane da yawa suna tsuke tunaninsu ne, suna ganin kawai taruwa ne, alhali za a gabatar da lekcoci, za a yi muhadarori, za a yi bayanai daban-daban, za a gabatar da katibu da suke bayani kan falalar Alkur'ani da ilimukansa da falalar mahaddaci Alkur'ani da mahimmancin haddace Alkur'anin da kuma amfanin hadda Alkur'ani. Wannan shine abin da za a karfafi mahaddata Alkur'ani a kai, kuma shine abin da za a yi.
Na'am. Malam, yawa, to bari mu kuma wajen Sheikh Ibrahim Duguri. Sheikh Ibrahim Duguri, za mu wasu suna tambaye waye ne ma dama ya kawo ko in ce ya kawo shawarar da za a cewa a gudanar da irin wannan taron. Na san da farko akwai malamai da yawa kafin wasu daga baya su nuna ba sa cikin wannan taron. Shin Malam Ibrahim Duguri, rashin ya zama an ja ka jama'arka da sauransu, ko wasu dalilai ya saka ya zama ba kwa son halartar wannan taron? Da
Nasiru, Nasiru, in ka faɗi haka sai ka gwada ma baka ma sani ba kenan. Na farko dai, ni a zamana Abuja aƙalla ina da shekara 32 a Abuja, ba wani abun da zai ja hankalina, misali ko dan ba a jani ba ko dan an jani. Na farko dai, ina da abun yi, ina da sana'ata, ina da abun da zan yi kuma in taimaka ma wasu bayin Allah. Dan haka wannan ba dalili bane a ce bana ciki, shi yasa nake wata magana. Ni dai ina kan bakana a matsayina na musulmi muwahhidi ahlus sunna, wanda na yadda da Qur'ani da sunna, amma ina neman dalili kai tsaye na hujja nassi sarihi, wanda kuma babu shi. Sannan kuma waɗanda ko ma su waye suka kawo shawara a yi, ni wannan su ta shafa ba su shafe ni ba.
Malam Ibrahim Duguri, ina zuwa Malam Ibrahim Duguri, kafin ka ci gaba, ka ce sam ka yanke hukunci cewa babu wani nasi. Bayan dazu kuma na ji Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya kawo wasu bayanai waɗanda
wannan ba muhallin shahidinsa ba ne. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin. Wannan ba muhallin wannan da muke magana akai ba ne, saboda haka duk abin da zamu kawo na nasi ya zama akwai muhallin shahid akan abin da muke magana akai.
Tuma da Lato, bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana, a wata yau mu zo mu ci gaba. Muna godiya ga su malamai ɗin Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da kuma Malam Ibrahim Duguri, tare da shi wakilin namu Nasiru da ya shirya mana wannan muhawara ɗin a can Abuja. A madadinsu ne ni Ali Mustapha Sakwata a Washington. Mun ba ku lafiya.
madalla sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari takaitattun labarai. Kuma sauraro ganin lokaci ya kawo jiki zamu dakata a nan sai kuma da hatsi da Allah ya kai mu zamu da muku da maimaitin shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta tana gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya bada umarni Hawwa Sharifi fatan yini lafiya.